بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan yammaci, wannan rana ta Juma'a da ran Asabar. Yau hudu ne ko ga watan Rabi'ul Awwal, hudu ga watan Rabi'ul Thani shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgurdun hali. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul A'rafi, mun tsaya aya ta 56, za mu tashi ayar da take biyan insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
نعم. ما لا يشم في الآيات وذكر من أنواع الرحمة الظاهرة ما يستدل به على الباطنة. Daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ambata daga cikin rahama wacce take bayyananniya, abinda za a kafa dalili da shi na samar da rahama boyayya. Wa min ad-dunyawiyya ma yustadallu bihi 'ala al-ukhrawiyya, ya kafa dalili daga cikin al'amuran duniya wanda za a nusanta da shi a fahimci al'amura na lahira. Wa min ihya'il ardil maitati, ya ambaci rayar da ƙasa da ake yi busasshiya. Ma yustadallu bihi ala ihya'il mauta, abinda za a nusanta da shi a fahimci za a rayar da mamata. Wal ba'thi ba'dal maut, za a tada mutane bayan mutuwa. Wato ana kafa dalili da abinda mutum ya sani zuwa ga wanda bai sani ba. Kamar misali a gefen teaching a ce from known to unknown, dama haka lamarin koyarwa yake. A ɗauka maka abin da ka sani wanda kake ganinsa, to yanzu sai a ja ka zuwa ga wanda baka sanin ba, ma kuma a nuna maka shi ta hanyar abin da ka sani. To irin wannan uslubin ne. Faƙala, sai Allah ta'ala ya ce وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, شي ني وندا يا ايكو دا اسكا. رياح جمع ريح, اسكا دو دا تشيوا اكوي بامبانشي تسكانن الريح دا كوما الرياح. يوانشي اسلوبين قراني idan aka ce arriyah ana nufin iska ce mai dadi wacce take dauke da rahama, ko dai wanda za ta sanyaya jikin mutane da sun ji zafi irin iskar bazara, ko kuma iska da take tafowa ta kado hadari. To ita yawanci ne za ka ji an ce mata arriyah, amma in kaga an ce arrihu to wannan kuma azaba ne. Rihan sarsara fi yawmin nahisatin, to kan sai aka ce arwah don haka bambancin kenan in yazo riyah a qur'ani to yana nufin iska ce mai dauke da rahama da ni'ima amma in yazo arwah ke kasasshiyar iska wacce Allah yake aikowa domin ya azabtar da bayinsa to Allah ta'ala yace shine wanda yake aikowa iska bushran dan tazammiyin albushr baina yaday rahmatihi gaba ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala menene rahamar sa ana nufin ruwan sama ay mubashiratin quddam almatar irin wannan iska tana zuwa da albushr na gabatowar ruwan sama kamar yadda Allah ya faɗa cikin wasu ayoyi daban huwa alladhi arsala riyaha bushran baina yaday rahmati wa anzalna minas samai ma'an tahura kamar yadda yazo a cikin suratul furqan da wasu ayoyi wa fi qira'atin bin nun aw ta qira'a yana zuwa da nun badal alba'i kenan ko wa bi sukuni shini takhfifan wa fi ukhra bi sukuniha wa fatihi an-nun masdara to Allah ta'ala ce hatta idha aqallat sahaban thiqala ita wannan iskar da Allah ta'ala ya aiko har lokacin da za ta dauki wato hatta idha aqallat ta daga ta dauki sahaban giragizai thiqalan masu nauyi aqallat ay hamalat riyahu wannan iskar ta dauka an ce aqallat wato hamalat kenan wartafa'at kamar cikin hadithin Abubakar Siddiq da aka masa tambaya bai san wani abu ba sai yake cewa ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu 'ala allahi bighairi ilmi wato yana nuna girman mutum ya faɗa abu ba Allah ne ya faɗa ba yace wace sama ce za ta mun rumfa wa ayu ardin tuqilluni ay tahmiluni wace ƙasa ce ta isa ta dauke ni idan har na faɗa abin da ban sani ba ga Allah ba na sama ko ƙasa ba su isa ba ni kariya ba to na hatta idza aqallat sahaban ai wannan iskar har lokacin da za ta dauki wannan giragizan kaga nan wajen an ambata mana abu guda biyu cewa ita wannan iska da take zuwa Allah ke aiko ta sannan kuma Allah ya ambata mana tana daukan giragizai da izinin sa wato kenan Allah ya hore iska ta dauki giragizai wanda kuma yake dauke da ruwa shine aka ce thiqalan mai nauyi bil matar da ruwan da yake ciki Allah ya ce sukunahu sai mu kora wannan girgija wanda iskar ta dauko ai as-sahab wa fihi iltifatun anil ghaiba ila al-mutakallim nan an yi waiwaye daga bamirul ghaiba an koma zuwa bamirul mutakallim domin ya ce hatta idza aqallat sahaban thiqalan kaga da sai a ce saqahu amma sai yace sukunahu yanzu an koma da mirul mutakallim kenan da nunun nan da aka kawo faqad kana muqtaba siyaqi an yaqula saqahu Allah ta'ala yace sukunahu li baladin mayyiti sai mu kora wannan girgijan zuwa ga wani waje wanda yake busasshe matacce albalad nan ba wai ana nufin gari ba ba wai sai a gari ne Allah yake kawo giragizai zubar da ruwa ba a kowane waje ne ma balad kamar da Imam al-Qurtubi ya fassara shi kullu mawdu'in min al-ardi amirin wa ghairu amilin wa ghairu amirin khalin aw maskunin haka al-Qurtubi ya fassara ma'ana albalad anan ana nufin kowane waje a ban ƙasa wanda yake rayayye ne ana nomawa ko wanda ba a nomawa wanda yake ba kowa a ciki ko kuma wanda yake mutane sun zauna a wajen to shine abin da ake nufi albalad wuri kenan ba gari ba. Sukunahu sai mu kore wannan girgija li baladin mayyitin, zuwa ga wani gari wanda yake, ko zuwa ga wani waje wanda yake busasshe, aila na ba ta fihi wanda babu tsere a ciki, aila ihya'iha domin a rayar da wajen. Wato kenan nan ayat tana nuna mana a wannan gaba, ashe shi ruwa shi ne sababin mai sababin rayuwa. Shi yasa wani guma ya ce waje Allah minal ma'i kulla shay'in hayyin afala ta'qilun, daga ruwa muka sanya kowane abu ya zama rayayye, ma'ana kowane abu ya damfara da ruwa wajen rayuwarsa. Ko da dutse da kake gani shi ma ruwa yana yin tasiri a rayuwar dutse, duk bushewarsa kuwa duk kekashewarsa. Shi saka Allah madaukaki yace wa inna minal jibali ko wa inna minal shajari lama yatafajjaru fayakhruju minhu alma, akwai wanda yake tsatsagewa sai ruwa ya keto daga cikinsa. To nan Allah ta'ala yace li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a, sai mu sauƙar da ruwan bihi ga wannan wajen, ai wannan wajen da aka kora girgizan sai a saukar masa da ruwa. Kaga nan ambata mana abubuwa guda uku kenan daga farkon aya, korowa iska da Allah ta'ala yake yi ya hore ta, ita kuma idan ta zo sai ta ɗauki giragizai wanda yake ɗauke da ruwa, shi ya saka ya zama mai nauyi. Kuma sannan sai Allah ya kore wannan girgijan zuwa ga wani gari ko zuwa ga wani waje wanda yake busasshe. Kaga na uku kenan, na hudu ma shine aka ce fa anzalna bihil ma, sai kuma a saukar da ruwan a waje. Wato waɗannan ababe duka Allah ne subhanahu wataala yake aiwatar da su, ba wai haka nan ne suke gudana dan karan kansu ba. Duk abin da ka gani horarre ne, yana tafiya ne da umarnin Allah. Ai ba mu manta ayar Allah da muka tsaya kai a wancan darasi ba, ala lahul khalqu wal amru, shi ne ya yi halitta kuma shi yake ba da umarni, da haka duk wata halitta ba ta gudana sai bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To idan aka saukar da wannan ruwan ga wannan wajen, Allah ya ce fa akhrajna bihi min kulli thamarat, sai kuma mu fitar game da wannan ruwa daga dukkan tsirai, kowane tsiro sai ya fito daga nan. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ayatul lahumul ardil maitatu ahyaynaha cikin suratu Yasin ko, wa akhrajna minha habban faminhu ta'kulun. Kaga nan ma Allah madaukaki ya ambaci cewa yana rayar da waje wanda da yake busasshe, a saukar masa da ruwa, kuma sai kaga an fitar da tsirai a jiki tsaba habban, wanda daga jikin wannan tsabar kuma kuke samun kalaci. Kaga yanzu kaka ta yi, manoma suna ta jin daɗi ana zuwa ana yankowa amfani. To kaga Allah subhanahu wataala shine ya fitar, kuma sai ya ce min kulli thamarat, daga kowane ‘ya’yan itace, ma’ana kowane abu da kuke bukata, in ma waɗanda suke ƙwaya ne kamar yadda aka ambata a cikin suratu Yasin, ko kuma kamar yadda aka ambata ana aka ce ‘ya’yan itace aka gashi da thamarat, jam’i thamarat, duka Allah subhanahu wataala shi ne yake fitarwa. Wannan kaga Allah maɗaukaki ya nuna mana ƙudurarsa ne da ikonsa, cewa ruwa ne guda ɗaya yake saukowa daga sama, kuma ruwan ba wai shi yake yin kansa ba, da umarnin Allah ne yake tahowa, halitta ce ta Allah, kuma inda Allah ya ga dama yake zubar da ruwan. Sannan kuma sai ya samu waje wanda yake busasshe, babu tsiro a ciki, ya kekashe, amma ruwan idan ya shiga sai kuma kaga dukkan tsirai sun fito a cikin, min kulli thamarat, dukkan tsirai, dukkan ‘ya’yan itace sai su fito. To kaga wannan kudura ce ta Ubangiji, yadda ba a yi kamar yadda masu mutane su suke yi ba. Kaga mutum in shi ne zai yi kamfani wanda za a yi producing kaza, za a yi producing kaza, to zai yi ingredients ɗin daban, zai yi abin da ake sanyawa ɗin daban, kuma abin da za a samu ɗin daban, ko ba haka ba ne? To amma kaga Allah subhanahu wa ta'ala ruwa ɗaya ne yake sauka daga sama, kuma ƙasar guda ɗaya ce, kaga mashin ɗin kenan ɗaya ne, abinda aka sanya a ciki ɗaya ne, amma kuma sai ka ga tsirai mabambanta sun fita. Ka iya cewa ai wannan dawa ce, wannan gero ne aka shuka, kuma gero ya fito, dawa ya fito, to wanda ba shuka ba fa, wanda ba shuka ba fa, ai su suka fi yawa ko, kuma ga su duk suna fitowa. Ajeji sai ka ga ganan tafasa, ga ɗiya-ɗiya, ganan gidido, ganan gasaya, ganan lalo, duk za su fito, ko da ke yanzu babu mako? Akwai su ko? Amma ba irin na da kace-kace ba, da kana ɗan fita bayan gari duk wannan gasu nan sai ka tsinki wanda kake so. To kaga abinan hikima ce ta Ubangiji. Kaga wannan wato ana jawowa hankalin mutane ne domin su gane daga abin da suke shaidawa a yanan gashi yau da gobe yana faruwa, ko da kuma su yi dogon tunani a cikinsa sun fahimci hikimar ba. To amma Allah yana ambata mana wannan musamman ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama. Man yuhyi al-izama wa hiya ramim, yanzu wa zai rayar da ƙasusuwa bayan sun zamanto toka, sun ruɓe sun rududduge. Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin, wanda ya kage ta farkon lokaci shine zai yi. Da ka san yaya aka yi, kuma yanzu ya kashe an sa abun ya lalace, kuma ka ce ba zai iya ba. A wani guri yace wa huwa ahwanu alaihi, ba tare da cewa ana wai a tafdil bane cewa wancan din yana da sauki wannan kuma shi yafi sauki ba, ko wancan yana da wahala wannan shi yafi sauki ba, a'a duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala. Fi ma khalqukum wa ma ba'athuhum illa ka nafsin wahida, halittar ku gaba daya da tada ku a kiyama da zai, Allah ya ce bai zama fa a wajen sa ba kaman kiftawa ɗaya ne, numfashi ne ɗaya ne, kaman ka numfasa ne sau daya. Yadda kake ga saukinsa baka san kayi ba, to ya fi haka sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga ana jawowa hankalin mutane, ana jawowa hankalin mutane game da abin da suka sani ne, don a kai su zuwa ga wanda suke inkarin ma ga a dalilansa nan duk sun bayyana a gaba gare su. Libaladin mayyiti, Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika, to kaman yadda yake zubar da ruwa daga sama, ƙasa a kekashe take, babu komai, in ka tona ba za ka ga ƙwayar waɗannan tsiran da suka fito da damana ba, amma kuma in ruwan ya sauka sai ka ga an fitar. To yace kadhalika ay al-ikhraj, kaman yadda irin wannan fitarwan yake na tsirai, nukhrijul mauta, haka nan zamu fidda matattuma. Yadda ake ga wannan din, gashi kullun kiyamar tana faruwa maka kana gani inda mana ta yi, rani yazo ya busar da kome, kuma ruwa sai ya sauko daga sama kana murna. Kuma bayan dan lokaci kadan, wani kwana ɗaya, wani kwana biyu, sai ga tsirai kawai sun sama fitowa. In an yi sati ko sati biyu, sai ga tsirai kan sun fita sosai, kuma kowanne gashi mabambanci duka sun fito sun feffeso. To kaman yadda wannan ɗin yake, Allah yana ta tuna mana kiyama ne a kowace shekara. Yace kadhalika nukhrijul mauta, kaman haka nan ne muke fidda matattu, in ji Allah subhanahu wata'ala. Ya inganta cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya kawo, hadithi na Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadithin yana da tsayi, ya ambaci yadda lamari yake tun daga busa ƙaho, yadda mutane za su mutu. Shi busan ƙaho ba kaman kifta fitilla ba ne fa, ba ya kama a kunna ma fitilla ne shikenan kowa ya mutu instant ba, fi lahazatin wahida, a hankali ne, simultaneous abu ne, amma kuma lokaci guda ne, ba lokaci yake dauka ba. Karan ne idan mutum ya ji wannan busar da aka yi, daga ya ji shikenan sai ya soma magagi, sai mutum ya faɗi. In karar ta isa zuwa ga waɗancan su ma sai su ji. Kaga Annabi ya ambata mana farkon wanda zai fara ji, kuma ya gaya mana last mutumin da zai ji. So abun simultaneous ne, farkon wanda zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne yana cikin wani abin nan wani kamar rafi matattarar ruwa da yana gaggyara matattarar ruwa inda yake shayar da wasu raƙumansa shine farkon wanda zai fara ji kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda zai ji na ƙarshe a wani hadisin daban shi kuma wani mutum ne wanda shi kuma ya gudu ya tsira a cikin sako na Madina yace lokacin Madina gaba ɗaya ba mutane ta zamanto jeji sai kuraye da zakoki ya je wani gu ya buye a wajen daga fituntunun duniya da dabbobinsa shine ya koro dabbobin ya fito waje sai ya ji karan shine mutumin ƙarshe da zai mutu so kaga abu ne simultaneous to a cikin wannan hadisi na Amr ibn al-As ba nan ne ya faɗi waɗannan bayanan ba anan dai an ambaci busan ƙaho da yadda za a ji da makamantan su har zuwa lokacin da shi ma malakul mautin abinan shi abinan al-muwakkal bis-sur shi ma za a masa abinan a amshiransa da tsawon lokacin da za a zauna Allah kaɗai ya san adadin tsawon domin Ubangiji ya tabbatar da mulkinsa da ikonsa ba kowa ba wani rayi a sama ne ko ƙasa in banda al-hayyul qayyum allazi la yamutu sai Allah subhanahu wa ta'ala to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a gabar yace thumma yursilu llahu sannan sai Allah ta'ala ya aiko aw qala ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ce mai riwaya ne shakka ba amru ba ya ce yunzilu llahu Allah ta'ala zai saukar me zai saukar mataran كأنه مطر الظل زاء سوقت دا مطر واتو زاء سوقت دا روان سما يتي كأنه مطر الظل ونقو الطل الطل شيني واتو روان مني za a saukar da ruwa daga sama tamkar ruwan maniyi haka annabi ya ce fatambutu minhu ajisadun nasi sai kuma jikunan mutane su dinga tsurowa a dalilin wannan ruwan da Allah ya zubar a bankasa thumma yuqalu sannan sai a ce ya ayyuhan nasu halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun sai a ce ya ku mutane ku tafi zuwa ga Ubangijinku za a ji kira mai shela yana kira halummu ila rabbikum ku tafo zuwa ga ubangijinku sai a ce waqifuhu to ku tsaida su kowa ya tsaya innahum mas'ulun su ko dan da za a musu tambaya ne nan kuma ikon Allah zai bayyana sai an gama hallara Allah ya fushin da bai taba yin irin sa ba akwai abin tsoro ciki Allah ya fusata Allah da ya siffanta kansa mai rahama yayi fushin da bai taba irin sa ba da mala'i annabawa manzanni ma suna tsoron su je wajen ubangiji dan neman uzuri kuma ita kiyaman nan fa yawmul kiyama da ake fada wunin kiyama wuni ɗaya ne kuma za a yi wunin a tsaye karka tsammata wunin ka ne na duniya kwana ɗaya 24 hours ko watakila wunin ka daga karfe 5 zuwa karfe 6 da rabi ko 7 ka samu awa 14 ko ko 13 ba irin wannan bane fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana wani guwa ka ce ka alfi sanatin min mata uddun shekara 50,000 ne na duniya shine wunin kiyama din guda daya kuma an ce masa yawmul kiyama dan baka isa zama ba tsayawa kake yi baka isa zama ba baka isa zuwa wani waje baka isa magana ba baki yana rufe kum kuma matsalar an kawo rana kusa da kwakwale to kaga akwai musiba ko sai bawaye iya bakin kokarinsa yaga ya samu sauki a wannan rana Allah ka saukaka mana to kaga wannan hadisi ingantacce daga Amr ibn Abdullah dan Amr dan As wanda Imam Muslim ya kawo ya sake karin bayani na wannan gaba da Allah subhanahu wataala ya ambaci yadda yake zubar da ruwa daga sama ya fitta tsirai sai kuma yace kazalika nukhrijul mauta kama haka nan ne muke fidda matattu annabi ya sake karin bayani kenan a wannan hadisin da muka ci don haka kullun tuna mana kowace da mana tuna mana kiyama ake yi don mu shiga izina mu fahimci shekara guda fa ta tafi a rayuwarmu mun ƙara kusatan kiyama da shekara daya Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna domin ku astune wala annakum iya tunawa fa tu'minun ku yi imani ko ku ƙara yaqini Allah ka ƙara mana yaqini thumma yubayyinu fi ma ya'ti anna al-bilada mukhtalifatan fi ahwaliha sannan cikin ayar da ke tafe sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ita kasafa ta bambanta a cikin yanayinta ba duk kasa ne iri ɗaya da wata kasa ba ba ina nufin kasa daula ba kasa ma'ana bigire ba kowane bigire ne daidaita da wani waje ba ko wani ko zaka ga yashi ne wani zaka ga tsandauri ne wani zaka ganshi duwatsu ne wani kuma zaka ganshi wani abu ne daban annal bilada mukhtalifatan fi ahwaliha mithlu ikhtilafin nasi fi istijabatihim li amrillahi kamar yadda mutane suka bambanta a yadda suke amsa ma umarnin Allah yanzu an faɗi umarnin Allah wani kai tsaye ya yadda kuma zai kokarin iya bakin kokarinsa wajen aikatawa wani kuma an faɗa ya yadda amma yin kuma sai ya gagare shi wani kuma in an ambata ma kokonto zai yi to ko haka ne ko ba haka ba wani kuma in an faɗa ma outrightly zai karyata ai haka lamarin yake ko sai aka buga misali da ƙasa domin a fahimci cewa mutane suna da bambanci kamar yadda ƙasa dai da aka yi misali da ita ruwa na sauka ta fitta tsirai ta mata bambanta fa kada shine sai Allah ta'ala ya ce wal baladu tayyibu waje wanda yake mai kyau al azbu turabu wanda yake da turbayarsa mai kyau yakhruju nabatuhu yana fidda tsairansa hasanan wato zai fito mai kyau shi ma bi idni rabbihi amma da idanin ubangijinsa ku duba tarbiyya ta qur'ani da aka ce yakhruju nabatuhu tsairansa yana fita don karka jingina ikon ga tsairan ko ka jingina kyawun tsiran ga gona a sai aka ce bi izni rabbihi da izinin ubangijinsa ashe komun kyan gona komun takin da aka sa mata komun kyawun kasar tsoron ba zai fito da kyau ba in Allah bai ga dama ba a koyawa mutane su fahimci wannan tauhidin kada ka ta'allaka kyan gona a ce amma gonan taka ta ce wai kaga takin da na saka inda ka san takin da nasa ai ba za ka yi mai magana ba kaga wannan ya zama naqisul iman yayi tunanin cewa takin sa ne kenan yanzu ya bashi to qur'ani kullun yana mana tarbiyya ne mu maida al'amura zuwa ga Allah akwai sababi akwai al-musabbib akwai as-sababu akwai al-musabbib sabab yakan zan sababi idan qur'ani ya ce sababi ne idan nafsi na hadisi ya ce sab shari'a in ta ce kaza sababi ne to ana rikon sa a matsayin sababi amma fa tasiri ba akan sababi yake ba tasiri yana ga me yana ga al-musabbibu Allah kenan shi yake sabbaba sababin ya zama sababi in Allah bai ga daman sababi ya sabbaba ba sababi bai isa ya sabbaba abin da ya sabbaba ba haka lamarin yake to dole ne a fahimci haka don haka Allah ta'ala ya ce wal baladu tayyibu waje wanda yake mai kyau ya kharuju nabatuhu tsoransa yana fita bi idni rabbihi da izinin ubangijinsa kaga dai ashe yanzu an nuna mana cewa ƙasa wacce take mai kyau takan zama sababi na me na samun yabanya mai kyau haka ne ko ba laifi bane in kaga ƙasa wacce ba mai kyau ba za ka ce kai ni bazan sai gonan nan ba me yasa ce gaskiya wannan kasar yashi yashi na ce ai kai kana baka da imani kenan ai Allah ne sai ce a abinda muka saba gani waje mai kyau mai danko shi yake fitar da amfani kaga qur'ani ma ya ambace shi a matsayin sababi ko kuma al-akhdh bil asbab abu ne wanda shari'a ta yarda da shi eh ko me sai ya aje shi a muhallansa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi, waje wanda yake mai kyau tsoron sa yana fitowa da izinin ubangijinsa. Malai yace hadha masalun lil mu'mini, wannan kwatance ne aka yi ga mu'mini. Yasma'u al mau'izata fayantafi'u biha, yana shauraran wa'azi sannan kuma amfana da wa'azi. Wallazi khabutha, amma kasar da ta zama mummuna, turabuhu kasar ba ta da kyau, la yakhruju, tsuranta baya fita, ai la yakhruju nabatuhu illa nakidan, face cikin wahala, ai asiran bimashakka, da wahala yake fita cikin wahala wanda ba za ka gan shi ya yi kyau ba. Haka aka saba gani. Wa hadha masalu lil kafir, wannan ya zamanto kwatance ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dangane da kafir. Kun ga a baya an yi kwatance ne dangane da zubar ruwan sama ko? Ruwan daga ina yake sauka? Sai ya je zuwa ga ina. Ƙasa kuma sai ta fitar da me? Sai ta fitar da tsiranta. To sai kuma Allah ya ce, to kar fa ka tsammata ruwan idan ya sauka daga sama zuwa ga ƙasa kowane bigire ne yake fidda tsiran mai kyau. Ba haka abin yake ba. Akwai bigiran da in Allah ya saukar da ruwan waje ne mai kyau, sai tsiran sa ya fito mai kyau. Akwai wajen da shi kuma ba mai kyau ba ne, la yakhruju illa nakida, tsiran nasa ba zai fito ba sai dai da kyar, kuma wanda ba shi da kyau. To haka mutane ma suke. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana ƙarin bayani da ya munasaba da nan. Kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir da dama da cikin malamai al-mufassirun sun kawo wannan hadithin karkashin wannan aya. Hadithi ne daga Abu Musa Al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda, kuma al-muttafaqu ala sihhatihi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-ilmi wal huda." Misalin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da shi, na ilimin da na zo da shi, da kuma shiriyar da na zo da ita, kamathalil gaithil kathir asaba arban, kamar ruwa ne mamako wanda ya sauka a kan ƙasa. Ruwa mamako da ya sauka a kan ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, fakana min hanaqiyya, sai raba ƙasar kashi uku. A cikin ƙasar da ruwan ya same ta, akwai wacce take mai kyau ne mai tsafta, tana da kyau, tana da danko, tana da abin da ake bukata. Qabilatil ma'a fa anbatatil kala'a wal ushbal kathir, ita sai ta karɓi ruwan, ta sha ruwan, ta ƙoshi, kuma sannan sai ta fitar da tsirai. Fa anbatatil kala'a, sai ta fidda watan ciyayi, wal ushbal kathira, da kuma tsuro mai yawa wanda ake ci. Alkala shi ne wanda dabbobi suke kalaci da shi suke ci, ciyawa kenan. Al-ushbu shi ne kamar ka samu wanda kuke amfana da shi, su ɗaɗɗaya, su abin nan, abubuwan da yake zogalai da sauransu wanda ake abin nan. To sai ta fitar da tsuro mai kyau, mai yawa. Kaga ita wannan ruwa da ya sauka, ta karɓa, ta tsotsa, kuma sai ta fidda mai? Ta fidda tsirai, mutane suka zo suka cicciri tsirai kuma suka amfana. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a, kuma daga cikin bangaren kasar da ruwan ya sauka, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, akwai wacce take ita kuma fako ne, ruwan ta rike, ruwa da ya taru. Amsakatil ma'a fa nafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqu wa zarau, mutane sai suka zo da tarke ruwan, ko kuma ba a ce ba fako ba tsandauri, ita tsandauri ne waje mai duwatsu-duwatsu, sai ta rike ruwa, ai ita tsiro baya fitowa ko, amma za ta tara ruwa. Mutane sai suka zo su kuma suka ɗebi ruwan, fasharibu suka zo suka sha, wasaƙau suka shayar da dabbobinsu, wazara'u har ma suka ɗebi ruwan suka je suka shuka a wani waje, kuma mutane suka samu tsiro. Kun gane bambancin ta ko da wannan da waccan? Akwai hikima cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai faɗi kashi na ukun kuma, Annabi ya ce, wa kanat minha ajadibu, a ciki kuma akwai wanda yake fako. Amsakatil ma'a, a'a shine mu karanta yanzu ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa asaba min haqa'ifatan ukhra inna ma hiya qi'anun shine fako ruwan kuma sai ya zuba a wani bangaren kasan wanda shi kuma fako ne la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a ba ta rike ruwa kuma ba ta tsirar da ciyayi kaga ita babu wani ruwan idan yazo sai ya shige musamman gangarawa yake ita ba za ta rike ruwan ba ballanta kuma tsiro baya fitowa a wajen yanzu wadancan guda biyun sun amfanar ko basu amfanar ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fadhalika mathalu man faqiha fi dinillahi wannan kwatancan wanda ya samu fahimta kenan cikin addinin Allah wa nafa'ani wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi kuma abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfanar da shi fa'alima wa allama ya samu ilimi kuma ya ilmantar da mutane sannan wa mathalu man lam yarfa bi zalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ji'tu bihi da kwatancan wanda shi kuma bai daga kai ba bai amfana da shiriyar da Allah ta'ala ya aiko ne da ita ba malamai suke fashin baki a kayan wannan hadisin sai suke kwatancan sa dangane da mutane waɗanda suke masu ilimi ɓangare na farko da na biyu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kwatance farkon abin da ya faɗa yace mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-ilmi wal huda misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shiriya yadda ruwa yake tahowa daga sama da annabi ya bada kwatance da shi daga ina ilimin da ake ambatawa annabi yake zuwa ta wani wasiƙa ta wahayi amma shi ma daga sama yake zuwa yadda ruwa ya zo daga sama ya amfanar to sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ta'ala sai yake ambata mana ba fa kowace ƙasa ce take amfana da ruwan da ya sauka daga sama ba to kaga sai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ambata mana ai dama mutanen kashi biyu ne waɗanda suke amfana da wahayi da yake sauka daga sama tamkar ruwan da ya sauka daga sama ne to wahayin da ya sauko daga sama ba kowa ne yake amfana da shi ba a cikin mutane kamar yadda ruwan ma ba kowace ƙasa ce take amfanarwa da ruwan ba to sai aka raba mutanen kashi uku bangare biyu na farko shi yafi alheri na tsakiya bai kai na biyu ba amma na ƙarshen shi kuma nan ne sharri yake tare da shi kaga na farko shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda da ruwan ya same shi amsakatil ma'a ita ta tara ruwan ta sha sannan kuma wa ambatatil kala'a wal ushbal kathira ba ruwan kawai ta sha ba ba ita kadai ta amfana ba sai ta tsira da ta tsira sai wani ya zo ya ciccira shi ma sai ya amfana kaga ita ta amshi ruwan da ya zo daga sama ma'ana ta amfana da wahayi da shiriyar da Allah ya aiko annabi ta samu ilimin addini ta koshi da ilimin ko ta sha abin da ta sha sannan ta dabbaka kuma har ta karantar waɗansu sun fa'idanta mun gane ko? Ita tafi alheri kashi na biyu ita kuma sai ta zamanto ruwan ta rike amsa kacin ita ruwan ta rike amma kuma ba ta tsirarwa to sai malamai sai suka fassara suka ce waɗannan su ne kamar wani jili da aka samu a wani ɓangare na magabata waɗanda suke su hamalatul hadith ne hamalatul ilmi ne ma'ana waɗanda aka fi kiran su ana ce da su al-huffaz hadisai zai je su haddace sai ka ga mutum ɗaya ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta a wajen malamai ya haddace ya haddace ya haddace sai ga mutum ɗaya ya haddace hadisai kusan sama da 200,000, 300,000, 500,000 wallahi alazim tsakanin hadisin da yake ingantacce da wanda yake maudu'i da hadisin da yake mai rauni dusan haddace kawai kuma idan malamai suka zo wajen su dalibai suka zo wajen su neman karatu za su karanta musu hadisin ko ba su manta ba haddathana fulan an fulan an fulan mun fada sunanan barjak irin waɗannan Khuffaz din manya malamai su Bukhari, Muslim da sauran sun ruwaito daga wajen su. Su Ahmad ibn Hanbal da duk sun ruwaito daga wajen su. To amma su kuma Allah bai ba su fiqhu ba. Basu tsaya sun zurfafa fahimta a cikin hadisan da suka haddace har sun gane hukunce-hukunce ba. Amma dai sun karantar da wasu. Waɗansu ne suka samu wannan su kuma sai suka dinga ijtihadi da istinbadi. Yanzu misali Imam Malik ibn Anas. Ai daga wajen irin waɗannan malamai da yawa ya ji hadisai. Da sauran waɗannan malaman da suke zamaninsa, duk malamai waɗannan fuqahaul amsar da ake ambatawa, wanda suka dinga ijtihadi, to kaga su sun samu ne daga wajen waɗancan. Kaga su sai suka bambanta, ma'ana su sun kwankwaɗi ilimin. Kuma sai suka yi ta ijtihadi suna fitar mana hukunce-hukunce. Muka ai abin kawai a faifayi aka bamu. An gama dafawa, an kasa, an saka a faifayi, kawai kai ka zo ka ɗauka ne. Ce to kai zo ka ɗauki naka, baka san ta ina aka samu ba, baka sanya wace kusurwa ba, kawai ɗauka aka yi aka ce ɗauki ka ci. To kaga waɗannan su ne ɓangare na biyu, waɗanda su ɗaukan ilimin suka yi. Kamar wanda ya riƙe ruwa kenan. Mutane sai suka zo sai suka sha daga ruwan, sai suka shayar, kuma sai suka ɗebi ruwan suka je suka zuba, suka yi fidda tsirai suka bayar. Ma'ana sun samu ilimin a wajensu na hadisai, kuma sun je su kuma sun yi ijtihadi, sun fidda hukunce-hukunce, sun amfanar da mutane sama da abin da malaman nasu suka yi. Kaga dai su ɗin ma akwai alheri tare da su ko? Ɓangare na uku shi ne wanda shi bai riƙe ruwan ba. Ruwan da ya zo, wahayin da ya zo na shiriyar da Allah ya aiko annabi da shi bai karɓa ba. Ba shi ba ilimi. Haka ya rayuwarsa cikin jahilci ko da yana musulmi. Bai ɗaga kai ya san muhimmancin addini ballantana ya nemi iliminsa ba. Ba ruwansa da zuwa wajen karatu, ba ruwansa da shauraren karatu, ba ruwansa da tambaya a kayan mas'aloli. Ballantana ya ɗauki littafi ya je karanta, duk wannan ba layinsa ba ne. To kaga shi ne wanda aka bada misali aka ce a ƙarshe, fadhalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi wa masalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. To kaga anan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya sake fashin baki kenan. Yanzu an fahimci usulubi na wannan aya da Allah ta'ala ya bamu kwatance. Waccan aya ta farko ta bamu bayani akan a tuna mana tashin alkiyama tabbas ne, kuma Allah a ƙarshe ya ce mana kazalika nukhrijul mauta, kamar haka nan muke fidda matattu. Kuma sai aka jawo mana shiriyar da Allah yake aikowa daga sama. Ba kowa ne yake amfana da ita ba, kamar yadda ruwan da ke sauka daga sama ba kowace ƙasa ce take amfana da shi ba. Hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake mana fashin baki. Don haka mu zan daga cikin ɓangare na biyun da annabi ya ambata, kada mu kuskura mu zan a cikin ɓangare na uku. Allah ka shirar da mu. To Allah ta'ala ya ce alladhi khabutha la yakhruju illa nakida, thumma qala ta'ala, sannan sai Allah madaukaki ya ce kama bayyana fi ma dhukira min anna albilada mithlun nas, ai tamkar kenan Allah ya ce, kamar yadda muka bayyana cikin abin da muka faɗa cewa ƙasa ita ma tamkar mutane take, min hattayibu mithlul mu'min, a ciki akwai wacce take mai kyau mai amsar ruwa da ya zo mata ta sha ta amfanar. Tamkar mumini ya amshi imani ya amfanar. Wa min hal khabith, ƙasa akwai wacce take mara kyau, mithlul kafir, kamar kafiri bata amsa ba ballantana ta amfanar, juya baya yayi a shari'ar Allah. Allah ce kazalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, kamar haka nan ne muke yin bayani daki daki na ayoyi, liqaumin yashkuruna, ga mutanen da suke godewa Allah. Fayu'minuna, sai su imani a dalilin ni'imar da Allah ya musu ta shiryar da ya aiko manzanni da ita. Laqad qala Allah ta'ala fi awwalis sura, Allah madaukaki fa ya ambata a farkon sura, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Allah ya faɗi haka. Da yawa daga cikin alƙarya da muka halakar da ita, faja'aha ba'suna bayatan, azabar mu ta zo mutsu, alhali suna baccin dare, aw hum qa'ilun, ko kuma ma suna bacci rana suna kailula to wal an a yanzu kuma yajru al'uqul ila masari'a qura asa ahaduha zai jawo hankulan mutane zuwa ga makwancin wadansu alkaryu an ce masari'a inda aka halaka su kenan aka kashe su suka mutu suka halaka masra'uhu kenan wato inda mutum ya fadi ya mutu to Allah zai jawo hankulan mutane zuwa ga inda aka halakar da wadansu alkaryoyi asa ahaluha wanda mutanen wadannan alkaryun suka saba ma Allah fa haqa alaihim alhalaku waddimar halakarwa da darkakewa sai tabbata akan su tasdiqan linnuzur don a gaskanta gargadin da manzanni suka zo da shi wa hum min bani adam alhali manzannin su ma suna daga cikin yan adam alladhina akhraja ash-shaytanu abawayhim min aljanna wadanda su ma ƴaƴa ne na annabi adam din nan wanda shaytan ya fidda shi daga cikin aljanna wa qila lahum kuma suna daga cikin wadanda aka yi musu kashedi la tattabi'u khutuwati ash-shaytan Allah yayi kashedi yace kada ku bi hanyoyin shaytan fa inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin ya bayyana musu cewa shaytan makiyi ne bayyananne a gare su wa unziru ala aidir rusul am musu gargadi ta hannun manzanni amma basu bi ba wattaba'u ash-shaytana wa awliya'ahu sai suka bi shaytan suka bi waliyan shaytan majibantansa falaqu sharr wa masir sai suka hadu da makoma mafi sharri ita ce halakarwa da Allah yayi fa fi qisasihim ibratun li hadhihi al-ummati al-muslima dan haka a cikin kissoshin su da zamu ji kissoshi ne daban-daban daban da aka bayyana irin waɗannan mutane da suka gabata ba labari ake baka ba she saka ba a daukowa daga farko zuwa karshe sai dai a gutsuro maka inda ake so ka rike izina to Allah ya ce wato a cikin kissoshin su akwai izina kenan ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada'a bi qissati nuhin sai Allah ya fara da kissan annabi nuh domin shine manzo na farko da aka aiko ban kasa bayan annabi adam alaihi salam faqala sai Allah ya ce
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
الله سبحانه وتعالى يتي لقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيكو دنوه إلى قومه زواج متانسا فقال سيتي موسي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ya mutane na ku bauta ma Allah ba ku fa da wani wanda ya cancanci ku bauta masa in ba shi ba bir wafi gairuhu wa qira bil jarmi a matsayin sifa kenan inni akhafu alaykum ni ina tsorace muku in abattum ghayruhu in har kuka bauta ma wani Allah azaba yawmin azim azaban wani wuni wanda yake babba ko yawmul qiyamati shine ranar alqiyama lalle qiyama ta isa a ce mata wuni babba qala al mala'u sai manya a ciki suka ce ay al-kubara wal ashraf, manya-manyan mutane, da mutane masu daraja. Akasarar lokata eh sune waɗanda suke kangare mashari'a in ta zo, saboda suna da abin da za su yi alfahari. Sai suka ce qalal mala'u min qaumihi, manyan mutane daga cikin jama'ar Annabi Nuhu alaihi salam, sai suka ce, nan an ce qaumu ko umma, to kaga kenan jama'ar da aka aiko ka a ciki, wato akwai ummatul ijaba, akwai kuma ummatul da'awa. Ummatul da'awa ita ce wanda aka aiko manzo ya kira su gaba daya, to za a iya cewa al'umma, yanzu a ce al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatul da'awa duk wanda ya zo daga zamaninsa zuwa ƙarshen kiyama. Ummatul ijaba su ne wanda kuma suka amsa kiran nasa. To nan ya nasabta su zuwa gare shi, saboda an aiko shi ne a cikin su, kuma su ne jama'arsa. Ya qaumi, ya mutane na, kaga a ciki akwai talattufi, rairashi. To qalal mala'u min qaumihi, manyan mutane daga cikin jama'arsa, sai suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin, kai muna ganin ka fa kai a cikin bata kake bayyananne, ba ma bata daya ba, bata da yawa. Sun kawo shi da siga ta jam'i, ba su ce dalalatin ba, dalalin suka ce, wato kana cikin bata mai yawa kuma bayyananne, a can a bace kake, a wannan maganar ta kama a bace kake, wato duk abin da zai faɗa kawai cikin bata yake, ba su yadda ba. Kada sai ya ce ya qaumi laysa bi dalalatu, ni fa babu bata ko guda ɗaya tare da ni balle da yawa, ai wahidatun hiya a'ammu min ad-dalal, korewa guda ɗaya shi yafi akan a kore da yawa. In ka ce ko kwaya ɗaya ba, yanzu misali mutum an tambaye shi kuɗi zai ce ko naira ɗaya ba ne, ai ya kai gaya wajen korewa rashin kuɗi ko? Haka ne ko? Maimakon a ce ya kawo naira dubu sai ce babu naira dubu, to ai za a iya cewa to za a samu ɗari biyar, ina haka ne ko? Amma idan aka ce kawo naira dubu sai ce ko naira ɗaya ban, sai a bashi wannan, sai da a masa addu'a. To da suka ce yana da bata, sun ce bata mai yawa, ba abin da za a fassara ne a Hausan sai bata, ba shi da jam'i ko? A Hausa bai da jam'i, bata kawai bata, jam'i bata, mufradi ma bata. To sai ya ce laysa bi dalalatin, babu bata ko guda ɗaya tare da ni, wahidatun hiya a'ammu min ad-dalal, fa nafiha ablagu min nafihi, in aka kore guda ɗaya shi yafi kaiwa matuƙa wajen korewa mai yawan ma. Ai laysa bi ayyu naw'in min anwa'id dalal, babu kowane nau'i daga nau'o'in bata tare da ni, walakinni sai dai ni rasulun, manzo ne min rabbil alamin, daga ubangijin talikai, uballighukum risalati rabbi, ina isar muku saƙon ubangijina, wa ansahu lakum, kuma ina muku nasiha, ai uridu alkhaira lakum, ina nufin alheri tare da ku, wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun, kuma na san abin da baku sani ba daga Allah, ai a'lamu bil wahyi min allahi ma la ta'lamun, daga wahayin da Allah ya mun na san wasu abubuwa da yawa da ku bauka sani ba, min al'umuri al'atiya, na al'amuran da za su zo, fa aminu bima ji'tukum bihi li'annahu haqqun, ku yi imani da abin da na zo muku da shi domin gaskiya ne. Wato wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun, Annabi Ibrahim ma ya gaya wa babansa cewa na san abin da baka sani ba ko? Wanda ake masa wahayi ai shi yafi sanin abin da saura ba su sani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kathiran wa ladhahiktum qalila wa ma taladhaftum ala al-furush bi azwajikum aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la kharajtum ila su'adat inda kun san abin da na sani da ku kanku shi zai fi yawa da dai ku za ta kadan da ba za ku dinga nishadi da iyalanku akan shimfida ba da za ku fito kayan fage ne kuna kururuwa kuna roƙon ubangijinku ahuwa da mutane sun san abin da annabi ya sani haka annabi ya ambata mana sallallahu alaihi wasallam to kaga mutanen annabi nuhu sun kaskantar da shi wani waje ma cewa suka ce ma naraka alladhina tabi'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadli bal nadhunnukum kadhibina to ai wadanda suke binka ne mun ga kaskantattu ne mutane ne wanda ba su ma da ba wayayyun mutane ba ka san duk wanda ya ki Allah saboda mulki da yake da shi ko saboda dukiya da yake da shi ko saboda yana ga shi ya kai wani matsayi a duniyance sai ya dinga ganin wanda suke bin Allah wawaye ne ba su da haibu su waifa ba su fahimci abubuwan duniya yadda duniya take tafiya ba suna da wani rikitaccen tunani badiyar ra'ayi kenan tunani irin na ƙauyawa mutanen ƙauye kai a ƙarshe ma sai suka ce bal nadhunnukum kadhibin muna ga ma dai ƙarya ma kuke abin da kuka faɗa kawai dama nan suka dosa shi yasa suke ta kawo wancan uzura-uzura yace ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi kuna ga idan ina kan wata hujja daga ubangiji na kuma ta makanta ku ba ku ganta ba yanzu sai na bar abin da nake yi na koma zuwa ga nan to kaga nan wajen ya gaya musu ma'ana magana mai kama da waccan uballigu kuma risalati rabbi wa ansahu lakum ina muku nasiha ne ina nufin alheri ne game da ku wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun kuma na san abin da baku sani ba daga wajen Allah aw ajibtu yanzu za ku rika yin mamaki za ku ƙaryata kuma kuna masu mamaki an ja'akum dhikrun min rabbikum a ce wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum a bisa harshen wani mutum daga cikinku liyunzirakum domin ya muku gargadi na azabar Allah in lam tu'minu in ba ku imani ba walitattaqu kuma domin ku kiyayi dokar Allah wala'allakum turhamun tsammani in kun kiyayi dokar Allah za a ji kanku shine zai zamance muku abin mamaki wani ya zo muku mutum daga cikinku wanda yake muku gargadi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala gargadin nan kuma ba wai dan ku tara masa abin duniya ko dan ku bi shi ko dan ku sashi shugabanku ya zama sarki sai yadda ya ga dama zai yi da ku ba a'a ya zo muku da sakon Allah ne dan ku bi Allah din da ku da shi kuma lalle idan kun yi hakan za ku samu rahama wannan sai ya zama abin mamaki shine annabi Nuhu yake tambayar su amma duk da haka fa kadzabuhu sai suka karaita shi Allah ta'ala ce fa anjaynahu sai muka tsayarar da shi wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi aka tsayarar da su min al-gharaqi daga nutsarwar da aka yi makafirai fi biyahi tafun tufan a cikin ruwan tufana Allah ya tsayarar da annabi Nuhu da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata game da ayoyin namu kaga iya abin da aka gaya ma kenan yanzu shi yasa Qur'ani yana da hikima labaran da ake bayarwa a cikin Qur'ani kissoshi ne ba wai kawai mujarradin labari ba ne a ɗauko muka batu tun daga farko ai wane yana da abin nan an haife shi a lokaci kaza ya zauna a lokaci kaza da babbansa da waye duk babbaninsa ne ba har Qur'ani yake faɗa ba du annabawa kana ji ana baka labari ma na matarsa in ba ya ta'allaka ambatonta da wa'azi ba sai dai in ambatonta ya ta'allaka da wa'azi kuma ba za ka kira maka sunanta ba sai dai a ce wa mar'atuhu annabi Nuhu da aka ambaci matarsa da aka ambaci matar annabi Lut an ambata saboda sun ha'ince su وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إيه أنا aka gaya maka saboda babu case dangane da ambaton matan su ba labaran su ake bayarwa ba sakon da suka zo da shi da gogormayar da suka yi sun zo da tauhidi sun yi hakuri wajen isar da tauhidi sun jajirce a abin da Allah ta'ala ya aiko duk kalubale sun tsallaka shi sun yi hakuri kuma sun yi da amana an fuskance su ta bangare biyu janibi guda an yadda talakawa an azabtar da su an musu kaza sun hakura wani waje sun nuna karaya annabi ya ce ku yi hakuri taimakon Allah na zuwa kuma ya tabbata wadanda suka kafirta sun yi bankama sun yi alfahari sun yi girman kai an ce musu kulfa ku zo ku bi Allah daga ƙarshe abinda suke bankamar da shi aka halakar da su da shi ko wata halakar ta zo bai tsare su daga halakar ba yawanci zaka duka wannan shine labarin dan aje an gaya maka ne dan kasancewa sai a baka labarin mai mulki a baka labarin mai karfi a baka labarin mai dukiya a baka labarin mai fasaha kanga duk sun kangare amma bai amfani da su da komai ba kuma nuna maka nau'o'in azaba na Allah suna da yawa da usulubin da ubangiji yake bi wajen azabtar da mutane wani lokaci ma har sai sun yi ta sabawan kuma sai Allah ya tara musu duniya dan haka kada kaga tara duniya da aka maka kana sako kaman cewa dama ai kai ne akan gaskiya a'a kamun yana gaba irin wannan bayanan ne duka kissoshin annabawa yake zuwa da shi shi yasa abun da ya dace da siyakin sura shine zaka ga an ambata shi yasa sai ga an ambata anan a wani waje sai ga an ambata amma da wani salan daban wani gu kuma sai ananata amma wani sau da yawa sai ga yazo da wani salon ne daban babu annabin da aka jera labarinsa mai tsayi a cikin Qur'ani kamar annabi Yusuf amma duka matakai ne aka nuna maka an nuna maka tauhidin Allah jigo nake ambatawa darussan da zaka fitar a cikin kissan annabi Yusuf sun kai darussa wajen guda 40 da wani abu ko sama da haka amma jigo ana nuna maka tauhidin Allah sannan ana nuna maka wato tauhidin Allah da tsayuwa kan tauhidi kuma ana nuna maka matakai na jarabawa a rayuwa daban-daban suke duk jigon ya tafi ne akan tauhidi da kuma hakuri wajen bin Allah hakuri wajen bin Allah kuma kala-kala ne zaka yi hakuri wajen bin Allah ka bauta masa yadda Allah yake so ka yadda da sakon da ya zo maka a matsayin bakon sako amma ka yadda hakuri ne yake kawo ai sannan kuma yana nuna maka hakuri a kayan musiba idan ta same ka musiba za ta iya zuwa maka daga waɗanda kake tare da su kamar yadda ya samu annabi Yaqub kuma ya samu annabi Yusuf din musiba za ta iya zuwa maka daga wajen waɗanda kake zaune da su ba wai jini ne hada ba musiba za ta iya zuwa maka daga wajen shuwagabanni musiba za ta iya zuwa mata bangarori da yawa to amma wacce ce azamul masa'ib kaga hakurin da annabi Yusuf alaihi salam yayi yafi hakurin da babansa annabi Yusuf annabi Yaqub yayi yafi shi annabi Yaqub yayi hakuri ne a kayan musiba na kaddarar Allah annabi Yusuf shi yayi hakuri akan musiba na kaddarar Allah kuma sai ya yi haƙuri a kan musiba na ƙin saɓawa Allah wanda shi ne babbar jarabawa da aka yi wa annabi Yusuf wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak alhali duk wani abu da annabi Yusuf zai iya saɓawa Allah yana nan at his disposal na ɗaya saurayi ne saurayi kuma ya fi ƙarfin sha'awa akan tsoho easily shi saka aka bambanta shari'arsu wanda ya aure sai aka ce kisa ne in yayi zina wanda bai aure ba sai aka ce bulala saboda masifar sha'awa ta fi ƙarfi a jikinsa temptation ya fi yawaita tare da shi to annabi Yusuf saurayi ne
na biyu an kulle dukkan kofofi ba wanda yake ganinsa sai Ubangiji Rabbus samawati wal ardi ba wanda dan ya ganshi a cikin gidan dama ne ya girma ba za a masa tuhuma ba na uku matan nan kyakkyawa ce ba mummuna bane kyakkyawa ce gairar kyawu sannan na hudu ita shugabarsa ce shi fa bawa ne pride ne ga mutum yaga cewa ma bawa yaga ya tara kai koda mace ce mai ita ya sanya ta sadaka tana alfahari ballantana kuma ce yanzu vice ba sa namiji ne bawa kuma mai shi ta yadda ya tara da ita kaga nan wajen abu zai iya jansa wannan pride din sannan na biyar shi fa a matsayin bawa yake bawa ba a cika damuwa ba in ya aikata abu dan ba a ganin sa da daraja mutum yakan iya aikata laifi a cikin mutanansa saboda zai danga ganin idan kunya amma zai iya aikata tsiyaya inda yake bakunta to shi bako ne a ganin so kaga duk irin waɗannan abubuwa suna nan kuma sannan ƙarin ƙarfi ta ce za ta ɗaukaka shi sama da yadda yake a da za ta masa alheri da yawa amma fa ya tsallake yake wallahi wannan haƙurin as-sabru an ma'siyatillah ka san dama as-sabru har ce uku yake da shi ko as-sabru fi da'atillah as-sabru an ma'siyatillah as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima dama haka lamarin yake kashi uku to duka waɗannan ababe sun zo mu annabi Yusuf kuma ya ce jarrabawa to kaga usulubi yanzu kaga nan sai aka kawo mana iya wannan me ake son nuna mana tun a farko ana ta gaya mana tauhidi gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Qurayshawa tun daga cikin abin nan suratul an'ami aka shigo cikin suratul a'rafi ana ambaton sakon da ya zo da shi ana ambaton gwagwarmayar da annabi Adam yayi da Iblis da yadda Iblis ya sabbaba aka fitar da shi sannan da kashedin da aka yi to watakila wani ya tara abun duniya zai iya ganin cewa zai saba ma Allah to sai aka ce ga abin da annabi Nuhu alaihi salam yayi fuskanta da mutanansa sun karyata shi ya zo musu da sakon Allah sai suka karyata shi menene natijar karyatawa an halakar da su menene sakamakon gaskantawa an tseratar da waɗanda suka gaskanta tare da annabin Allah iya abin da aka ambata kenan domin a nuna maka cewa bin Allah a nan tsira take na duniya da lahira saba wa Allah a nan halakar duniya da ta lahira take kaga duniya aka halakar ala arjihil aqwal duniyar gaba ɗaya aka halakar aka tsirar da annabi Nuhu da shi da waɗanda sun kai imani da shi kuma Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani sai ƴan kaɗan a wani guwa aka ce mutum shida ne akwai annabi Nuhu akwai matarsa sannan akwai ƴaƴansa guda uku da kuma matansu mutum takwas kenan duk duniya aka halakar da kowa kuma wani guwa aka ce a faɗa adadi a tsakani mafi yawan adadi aka ce mutum 40 to yanzu don Allah ko azara aka da yi mutum 40 ko a kafin kuka aka da yi 40 ko tsakuwan ce Allah ka tseratar da mu kuma kaga wannan ya nuna ma bayi cewa ashe imani shi yake da daraja a wajen Allah wallahi kafirci ba shi da wata kima a gun Allah duk yawan kafirci kare dame ka kaga arna suna abinda suka ga dama yanzu ana cewa ana kashewa ƴan uwanmu a Palestine shekara biyu ana kashe su ƴan uwansu ma sun zuba idansu don Allah mutuwar banza suka yi wallahi ba ma zaton mutuwar banza suka yi bi'idhnillahi ta'ala muna roƙon Allah ya karɓe su a matsayin shahidai shin su waɗancan afa in mitta fahumul khalidun afa in matu fahumul khalidun su ma za su mutu ko in sun mutu kuma akan kafircinsu za su haɗu da mai azabar Allah kaga ba sai riba ba. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid. Allah ta'ala ya ce wa agraka allazina kadzabu bi ayatina, muka nitsar da waɗanda suka karanta game da ayoyinmu. Innahum kanu qauman amin, sun kasance mutane ne makantattu anil haqqi, da ba sa ganin gaskiya. Jam'u amin kenan. Yuqalu amma idza kana a'mal basira, idan mutum basira sai ce arufe, sai a ce amma. Kamar yadda ayoyi suka zo gashi nan yayi baka da misali a ƙasa. Ghairu arifin bi umurihi, wanda bai san yadda al'amuransa suke gudana ba. Akan ce a'ama kuma fil basar, ga gani. Wato amal basira a'ama fil basar. Wal fitratu idza fasadat la tufakkir, hankalin mutum idan ya zamanto ya munanto baya tunani, baya tunani mai kyau. Wala tatadabbar, kuma ba ta lura da abubuwa ballantana ta riƙe izina. Falam yu'minu bir rusul, falam yu'minu bir rasuli, ba su imani da manzo ba, suna kuma kamba makansu, masu hankali ne, masu dukiya, masu kaza. Fa waqa'a alaihim aqibatu adam al-istima'i ila al-inzar, don haka ƙarshe mummuna na kin shaurarawa gargadi sai afka musu. Ubangiji Allah ka sanya mu amfana da gargadin da ake mana. Allah ka sanya turban mu ta zamanto zuwa aljanna. Abinda muka faɗa daidai, Allah Ubangiji ya tara mu a ladan wanda muke kuskure, Allah ya yafe mana. Allah Ubangiji ya maido da shugabanninmu kayan tafarki mai kake. Allah Ubangiji ka tausaya mana a wannan ƙasa tamu da dukkan ƙasashen musulmai. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum.